daidai wannan lokaci da Najeriya ke fuskantar matsi a fuskar tattalin arziki, abu mafi dacewa shine horas da matasa a fannin sana'o'i daban-daban, musamman domin su dogaro da kai tare da gogayya da sauran ƴan uwansu a fadin duniya. Kamar yadda dan majalisar wakilai Honorable Kabir Ibrahim Tukura, mai wakiltar mazabar Zuru, Fakai, Danko, Sago, Sakaba, ya bayyana a yayin shirin horas da matasa da ya shirya na makonni biyu.
Horarwa da ake wa matasa ba komai bane ba, illa bai mun alƙawari cewa za mu sauya wani salo na ganin cewa mun ba matasa abun yi wanda za su iya dogara ga kansu. Ba ma son mu yi abin da kowa ya saba, a zo a raba musu mashin, a raba musu kekunan ɗinki, ko a raba musu injimin markaɗe da sauransu. Wannan ba abu ne ba. Wani abubuwan za ka ga mafi wani lokaci inda kake raba su akwai masu jira su saya. Amma irin wannan horarwa da muka yi, misali yanzu mun kawo su nan satin su biyu, muna koyar da su a sana'o'i daban-daban na hannu. Akwai ɗaukan hoto, noman kifi, kaji, ɗaukar bidiyo, watan content creation, fashion designing, akwai carpentry. Kuma mun zaɓo waɗanda suka ƙware a wa'innan sana'o'i daga fasar ƙasar nan gabaki ɗaya, su ne suka koya musu wa'innan abubuwan. Lifestyle coaches su ma mun kawo su, mun koya musu tafiyar da rayuwa da sanin ingancin mu'amala da kuɗi da sauransu.
Waɗanda suka ci gajiyar shirin sun yi bayani akan damar da suka samu tare da bayyana farin cikin su matuƙa.
Sunana Fatima Abdulrahman Manga. A gaskiya tunda na fara wa'innan azuzuwa, na samu ilimin jagoranci da na kasuwanci, sannan kuma na samu ƙarfin gwiwa sosai a yanda bana da shi a da. Na zaɓi harkar ɗaukan hoto ne. A cikin harkar ɗaukan hoto babu mata da yawa, saboda haka kin ga wannan ya bani babban tasiri. Zan yi tasiri a cikin ƴan uwana mata. In an zo event, ni mace ce, ƴar uwar mace, zan iya shiga duk inda ya kamata.
Sunana Isa Muhammad Dikwati. To kusan in ce na koyi abubuwa da dama a kasancewar dama kafin in shigo ina gudanar da nawa kasuwanci. Wannan dama da na samu za ta bani ƙwarin gwiwa ganin cewar na ƙara bunƙasa yanayi na kasuwanci da tanadar da kamar irin strategies haka nan wa'inda zan yi amfani da su.
Sunana Filimon Patience. A ƙashin gaskiya tunda na fara wannan koyo, na samu abubuwa da yawa da suka ilmantar da ni ɓangaren kasuwanci da kuma sayar da kai a matsayina na ƴa mace. Saboda haka nan tasirin da wannan ilimin zai yi mini shine zan iya in koya ma ƴaƴana, sannan da na ƙasa gare ni zai kawo mana ci gaba da tasiri a cikin ƙasa, saboda za mu tsaya a matsayin waɗanda ba su zaman kashe wando.
A cikin ƙwararru da suka koyar da matasan a yayin horaswa akan sana'a, Umar Nabid Muhammad ya ce
training din an samu ci gaba sosai, because a sanda aka kawo yaran babu wannan ideas din, suna son sana'a amma kuma ba su san diddigin ya za su bi su samu yadda suke son su samu ba a ɓangarorin da suka zaɓa. Amma a cikin sati biyun nan da yake sun samu, sun haɗu da manya-manyan da suke abubuwan, kuma sun nuna musu cewa ba dole bane ba, ko in ce ba bambanci da su da su ɗin, kawai sa kai ne ya sa su suke inda suke. To yanzu an samu change in orientation and a lot of things that yanzu sun kai stage inda za su yi.
A wani ɓangare kuwa, ma'aikatan sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani na ƙara himma wajen tabbatar da samar da gudunmuwa ga tattalin arzikin Najeriya ta fuskar yin bita don inganta tsarin shigar da fasahar zamani da ƙirƙire-ƙirƙire cikin kasuwanci, saboda inganta yanayin kasuwanci musamman ga masu basirar ƙirƙire-ƙirƙiren fasahohin zamani. Ministan sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani Dr. Isa Alfantami ya yi bayani akan tsarin da gwamnati ta samar ga masu basirar ƙirƙire-ƙirƙiren zamani.
National Digital Innovation and Entrepreneurship Policy tsari ne na gwamnati da zai taimaka waɗanda suke zuwa da ƙirƙire-ƙirƙire na fasahar zamani da waɗanda kuma suke ƙoƙarin samar da aikin yi na fasahar zamani. Mun kula da cewa dukkan abin da ake so a yi nasara a ɓangaren tattalin arziki da fasahar zamani, wajibi ne a ba da muhimmanci zuwa ga ƙirƙire-ƙirƙiren zamani a cikin ƙasa, ya zama aƙalla ku riƙa ƙirƙiran abin da kuke buƙata ba sai kun bari an kawo musu ba. Sannan kuma ta yaya za ku samar da sana'o'i da yawa ta wannan ɓangare? Wannan tsari fatan da muke yi shi Allah ta'ala, da farko zai taimaka wajen bunƙasa ƙirƙire-ƙirƙiren da muke a Najeriya a ɓangaren fasahar zamani. Na biyu kuma zai ƙoƙarin taimakawa matasan da ke son dogaro da kai da ƙoƙarin samar musu da yanayi mai daɗi a gwamnatance.
Shi ma babban daraktan hukumar bunƙasa fasahar zamani ta Najeriya, wato NITDA, Kashifu Inuwa Abdullahi, ya ce
wannan ƙuduri an yi shi ne a kan ya za ta bunƙasa wannan kasuwanci, mutane su zo da kasuwancinsu wanda ya shafi harkar fasahar zamani. To wannan zai taimaka ƴan ƙasa masu basira daban-daban su yi amfani da fasahar zamani, su ma don su bude wannan abubuwan da digital economy zai kawo na tattalin arziki. tattalin arziki na fasahar zamani.
An dai dade ana fafutukar gwamnatin Najeriya ta bada himma wajen samarwa matasa ayyukan yi domin kawo ƙarshen zaman kashe wando da shigar da matasan cikin muggan ayyuka da ma farfado da tattalin arzikin ƙasar. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.